بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau Alhamis 27 ga watan Zulqa'da, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1447, wanda ya daidai da 14 ga watan 5 2026 miladiya. A wannan darasi namu na 203 cikin wannan littafi namu na sharhul usulis salata, wanda Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa littafin sana al usulis salata, Muhammad al-Hassan ya mishi raddi, ya mishi sharhi, wanda muke karantawa a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril, wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan Fage cikin garin Kano. Idan ban manta ba, za mu tashi a shafi na 563. Malam ya kawo mana bayani domin yana magana akan raddi ga ƙungiyoyin da suka yi musu tashin alƙiyama, ko dai suka yi musu gabaki ɗaya, ko sai suka yi musu tashin wani abu daga cikin abubuwan da ayoyi da Alƙur'ani suka tabbatar, musamman falasifa da kuma ƴan firak na aljahmiya. To bayan yana magana, sai kawo mana raddi, sai kawo mana bayani da Imamul Ibnul Qayyim a cikin Nuniyarsa, wadda ake kiranta Nuniyatu Ibn al-Qayyim, wanda ya sa mata suna Al-Kafiyatu Shafiya fil Intisari li Firqatin Najiya. To bai kitan muke bi a wannan lokacin, rana ta yau da ta wuce shi, abin nan lokaci ya mana halinsa. Yau za mu tashi inda malam yake cewa wa kazalikal jibalu tufattu fattan muhkama, wa kazalikal jibalu tufattu fattan muhkama fata'udu mithlar ramli zil kusbani. A baitin baya malam ya tabbatar mana da cewa za a buɗe ƙasa a shimfiɗa ta, kuma ita wannan ƙasa ɗin, kuma ya faɗa mana a ranar ƙasar za ta fito da dukkan wasu abubuwa nata na kayan alatu da kayan arziki na resource da Allah ya binne a ban ƙasa. Ya ce kullum ya rahu bi ainihi wa iyali, kowa zai gan shi da idansa ƙuru-ƙuru, mali imri'in bil akhdi minhu yadani, ba wani mutum da ya fita ya sa hannu ya ɗauka saboda tsoro, don wannan lokacin ba ta dukiya ake ba, ta tsira ake ranar tashin alƙiyama. To sai mana sai ci gaba da baya mana abubuwan da za su faru ranar tashin alƙiyama, da duwar wasu da ƙasa da koguna da sauran halittu, yadda za su kasance a ranar tashin alƙiyama. Ya ce wa kazal jibalu, aka ma duwar wasu, waɗannan manya-manyan duwar wasu da muke gani na Dala da Gauran Dutse da Uhudu da sauran manya-manyan duwar wasun duniya, tufattu fattan muhkama, ya ce za a gagargaza su, a kakketa su ketawa wadda take wadda ta kai matuƙa yanda za su zamanto fata'u da sai su kasance sun dawo misilar rambi kamar yashi zulkusbani zulkusbani bi ma'ana kamar jigawa tarin yashi shine alkusbat dala da gauran duke wannan kanana ne ma muna faɗar su don mu su muka sani amma wanda yake Saudiya zai ga su Uhud da manya-manyan duwatsu a Afghanistan mantikan nan ta Iran Afghanistan har ka shiga wannan akwai manya-manyan duwatsu da za ka yi tafiya kilomita 50 duke bai kare ba to wannan duwatsun da baki daya labarin sarki zai da gargaza ga baki daya za su zama sun zama kai ka ce auduga ne kai ka ce tarin yashi kaga Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan labarin abinda zai kasance duk karfin dutse amma zai babballe kuma babballewar da zai babballe ba ma wai kaga gutun in ya babballe din ba gutsuran dutsen za ka gani ba a'a ba abinda zai saura a gare shi na karfin dutse da izinin Allah zai koma yashi duk wannan karfin na dutse zai zama kamar yashi to sai Ibn al-Qayyim ya ce gaba da bada bayani yace wa takunu kal ihn alladhi alwanuhu wa tibahu min sa'ir alwan yace wa takunu kal ihn sai su zaman to kal ihn kai ka ce wata jeman ya fata ce ko kuma kai ka ce auduga ce alladhi alwanuhu wa tibahu min sa'ir alwan alladhi law annahu kaga arwayar a littafi abinda aka sa ko wa takunu kal ihni alladhi law annahu wasibahu min sa'ir alwan amma yanda yake wa takunu kal ihni alladhi law annahu wasibahu alladhi lawnuhu wasibahu min sa'ir alwan duke gabaki daya zai koma kal ihni kan ihnil manfush din nan da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa takunu aljibalu kal ihnil manfush Allah madaukakin sarki yace duwar wasu za su zama kamar irin audigar da aka kada kadan iya audiga da aka kada haka za su koma duk girman dutse bara na tashin alkiyama ko mu ga gabaki ɗaya yana tashi launukan sa daban-daban kamar yadda ne kake ganin in ka ɗauki yashi ka watsa sama zai watsi to haka dutsen ma zai watsi sai ce wato basu batsan misla zaka fatanassami misla alhaba'i linabirin insani wato basu batsan sai ta zamanto cewa ga baki ɗaya wannan dutsen ya zama kamar yashi ya kakkarye da tsauri shine to basu batsan ya babballe ya kankare da tsauri yanda zai zamanto kan ihin din da aka faɗa a baya kuma sai ya juye ya zama mithlul haba'i sai zamanto kai ka ce kamar ƙura ce ko wani gari ne wanda yake niƙaƙƙe wanda za ka gan shi mai laushi mai nazirin insani idan mutum ya kalle shi haka dutsen zai koma wato duk a nan a wannan baitin guda biyu ko uku Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ya siffanta mana yanda idan aka tashi alkiyama yanda Allah zai da su ko wannan siffantawan mun ne mana ya kawo ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ya kawo dalilin da yake tabbatar da wannan in wasu na ganin zuwar watsin nan wasu ne gabaki dai za a sake to amma Allah madaukakin sarki abin da ya nuna mana ga yanda za su koma kuma in sun koma ga yanda zai dawo da su da ka zancan ma ka ce wasu ne za a dube to wannan duk ba ta taso ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yanda za su kasance to sai ce wa kazalikal biharu fa innaha mashjuratun qad fujirat tabjiru zi sultani to bayan an gama da dutse yanzu kuma me ake magana shine albihar koguna wannan kogunan da muke gani na manya manyan rafuka teku da baharul ahmar sa atlantic ocean duk waɗannan abubuwan da kuke gani na rafuka da koguna da dukkan waɗannan na ruwaye da suke zagaye da duniya wanda mun san cewa dama abinda ilimi ya tabbatar cewa inda ruwa yake a duniya yafi inda babu ruwa wato inda ruwa yake ya lullunta inda mutane suke rayuwa dan haka wannan tashin duniya a wajen Ubangiji madaukakin sarki ba wani abu ne ba na kai ruwa rana saboda ai kogunan kawai za a ce su haɗe da sun haɗe shikenan to shi yasa anan malam Ibn al-Qayyim yake faɗa mana to kuma yanzu ya kogi zai kasance yace wa kazal biharu fa innaha masjuratun qad fujirat tabjira zu sultani Ibn al-Qayyim anan yana ba mu labari yanda ƙoramu da teku-teku da manya-manyan gulbaye da ruwaye za ta kasance ranar tashin alkiyama za ta wayi gari masjura abinda ake nufi masjura kamar an kunna mata wuta wato duk ruwa ya juye ya zama wuta yake ci kuma shashin ruwan wutar tana dunkulewa da shashin tana haɗuwa wannan kad fujira tabjira zu sultani ai wanda yayi wannan aikin wanda ya mai da ruwa ya zama wuta ya mai da dukkan ƙoramu suka zamanto suna zaɓaɓɓaka kamar yanda wuta take zaɓaɓɓaka maimakon ruwa shine ma'abucin ƙarfin mulki da ƙudura Ubangiji madaukakin sarki shi zai mai da wannan ƙoramu ko kaga wannan kadai ka tashi kaga yawan ruwan duniya gabaki daya da tekun duniya gabaki daya da duk wata gulbi gabaki daya narke ya zama dalma na wuta yana zababbaka ko kaga wannan tashin hankali shi yasa ba abin da ya kai ranar tashin alkiyama tashin hankali da bala'i shi yasa Allah madaukakin sarki za ku ji a cikin alqur'ani yana tamaita wa kana yawmin indil wa kana yawmin 'alal kafirina asira in dai ka sake baka je da imani mai kyau ba aikinka ta bargazarka yafi aikinka na kwarai yawa to ranar ba bala'i da zai ba bala'in da ya kai wannan bala'i ranar tashin hankali ne ga duk wanda ba na Allah bane ba mutum shi yasa duk yanda kaga mutum yana kai kawo a nan gun matukar kafiri ne ko matsafi ne ko mushriki ne ko duk ayyukansa bid'a ne da menene to wannan kai ya dame ka da duk abin da ya kai da duk da'in da ya fi da duk dukiyar da ya samu da menene akwai ranar tashin hankali shine ranar lahira amma su mu'minai duk wannan abubuwan da wannan kaun duniya take yi su ko ba abin da zai firgita su Allah ya saukar wa mu'minai da mutuwa ta irin mutuwa ranan ma da za a yi shekara 50,000 ranar lahira don ayi wa ranar tashin alkiyama a shekara 50,000 kuma shekara 50,000 din da za a yi a ranar tashin alkiyama 50,000 fita wajen Allah ba ta mu ba shi kuma kiryan Allah rana ɗayanmu daidai yake da shekara 2000 inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun to irin shekara 2000 so 2050 ka buga a calculation ɗinka calculator ka kai calculation zaka ga kusan shekara biliyan 18 za a yi abin ya wuce ma ranan nan kawai in aka ce yau an buta kaho an tashi kafin kowa ya tafi inda zai yi za a yi shekara biliyan 18 biliyan ba malam ba shekara 2000 ba har yanzu daga haihuwar mu ba mu kai shekara 60 ba ni ne har yanzu ban kai 60 ba ka duba gwagwarmayar da na sha tun lokacin na ga su shagari na ga su menene na ga the good the ugly the bad kowa na gani to amma me ya shekara tun ana mazana shekara biliyan a tsaye to amma ka san wannan abin daɗi in mumini ne manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi mumini musulmi wannan kwanakin na shekara biliyan ɗin zai gansu kamar tsakanin sallar azhar ne da magariba a wata ruwayan ma kamar ya tada sallar la'asar ya ƙare haka zai ga kwanakin sun shuɗe a an ce maza aljanna wannan mumini ne to amma wanda ba mumini ba ba musulmi ba zai ga wannan kaun din wannan manya-manyan ruwayan suna ci da wuta da kansu ibnu qayyim yace wa kadhalika al-qamarani ya'zanu rabbuna lahumma fayajtami'ani yaltaqiyani yace wa kadhalika al-qamarani haka ranar tashin al-qiyama rana da wata domin aikin su ya kare za su haɗu su haɗe waje guda wanda a duniya rana tana tafiya hanyar ta daban wata kullun akwai inda lashamsu lashamsu yambagi la an tudrika al-qamar wala al-qamaru wala al-laylu sabiqu an-nahar to kaga ubangiji madaukakin sarki da ya faɗa ko kullun fi falakin yasbahun kowanne yana tafiya a ranar sa a hanya da aka yi mushi ba ma ranar tashin al-qiyama zai ɗauko rana ya ɗauko wata ya haɗe su waje guda ya dunkuɗe shi ya cakuɗa su domin menene aikinsu su ya ƙare babu maganar rana babu maganar wata babu maganar dare babu maganar lissafi an ƙare domin wanda ya shiga aljanna baya kuruwan shi da cewa yau a dare nake yau a tafa nake yau na gaji in huta yau zan yi kaza an yi daman yayi dare da rana dan menene waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha to aljanna ai duk babu wannan mun Allah madaukakin sarki haka yace mun halicci dare dan ku huta to aljanna da ban gabaki ɗaya hutu 100% ba wani aiki da zaka yi ka gani ko mun halarci rana don ku nemi abinci to a aljanna babu neman kuɗin tefa ne ba abin da za ka saya to don haka gabaki ɗaya duk wani abu da ka sani ya ƙare sai ce hazi mukawwaratun wa hadha khasibun wa kilahuma fi nnari makruhani yace hazi mukawwaratun wa hadha khasibun ita wannan rana za ta kasance mukawwara za ta juya tana juyawa tana haɗuwa tana haɗewa a kanta har gabaki ɗaya hasken ta ya tafi wa hadha shi kuma wata ya'udu ala al-qamar yakhsifu ay yadhhabu nuruhu wa yadhlim hasken sa zai tafi wata yayi duhu rana idan tayi wurr idan shamsu kuwira muka haɗe ta muka juya ta zamanto ga ranar ba zafin ba hasken gabaki ɗaya ya tafi shi ma wata gashi nan ba hasken ya yi duhu ba abin da zai gabaki ɗaya wa kilahuma fi nnari makruhani su duka biyun wato da rana da wata kuma sai azifa su cikin wutar jahannama. Sai azifa su. Malamai suka ce menene yasa aka azifa su? Shin wannan ihanatin lahuma ne? Shin wannan an wulakanta su ne sun gama aiki kuma an ce kudu kudu an jefa su ta? Malaman tauhidi gabaki ɗaya suka bada amsa, suka ce dalili ne akan wanda suka bautata musu koma bayan Allah. To a lokacin da sun ga an yi haka, za su san sun kama kafar wala, sun kama burtani mugunya hanya. To abinda kake bauta ɗin, kaga akwai masu bautar rana da yawa, akwai masu bautar wata da yawa. To kuma kuna nan ku aka zo da Allah naku da kuke bautatawa, aka ci kurkuɗa shi. Aka zo da watan da ranar duk aka ci kurkuɗa, aka murza ya zama to ba sati ba haske, aka yi curin dankali da su ko curin fura, aka watsa su cikin wutar jahannama. To kai mai bautar su ne ya ƙare ma. Domin Allah madaukakin sarki shi yasa a cikin Alƙur'ani yace innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها داخلون. الله مدوك في سلسية لن يقود وندو أتكوكي بوك شاوة مقام شو مكاني تونني يتوى أي أقوي أن بعد أكا بوك شاوة فأما سوبة في أمر نيبا أبن جذاك بعد أمسى النبي إيسى وزيرو تدوان أكا بوك شاوة خودا وليني قوساله نجري mutanen sa suka ga suhubal da lata da uzza duk wasu ne aka ce abautata musu a ayi butun musu. To su a matsayin su na ɗan adam su ba su ce abautata musu ba. To ai rana ma da wata ba ta ce abautata mata ba. To amma ita da mun ba ta umarni ba ta hani, ba mutum ba ce ba aljan ba ce ba ba wani abu bane ba. Umarni ta hatta amrullah kuma ta gama aikin ta a lokacin. Yasa dan a wulakanta waɗanda suke bautarta aka jefa su gabaki ɗaya, kamar yadda za a ɗauki duk abubuwan da ake bautatawa ma waliyai ne ce ne wanda suka yarda. Ina kallo ana mun sujjada ana kira na Allah na yarda, amma in na mutu wasu suka zo suka girmama ni suka kai ni matsayin Allah, wannan matsayin da suke daidai yake da Annabi Uzair, daidai yake da Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Ba wanda kuma zai zo ya ce su za su ba, amma waɗannan Allah madaukakin sarki da duk abin da aka bautata wanda ya yarda a bautata mushi ko wanda ya kira da a bautata mushi, to gabaki ɗayansu Allah madaukakin sarki zai wulgi da su cikin wutar jahannama. Kaga wannan sharrin kenan. Duk yanda mutum zai tsora abu malam ɗalibansa, to yana da haɗari mutum yana ji yana gani ya tsora su a kan abin da yake ba daidai ba. Saboda musibar inda kai kai umarni sai ka ce a yi, to kaga ba za ka fita wajen Allah ba. Shi yasa ya zama wajibi duk lokacin da mutum yake al'ummarsa ko mabiyansa suna wani abu na ba daidai ba, to kai ya musu ya basta a kan haka, ya ja kunnensu ya ce musu wannan abin da ake yi ba addini ba ne ba, ba daidai ba ne ba, ga yadda daidai take. Malam ya ce wa kawakibul aflaki tunsiru kullaha hal alihi nusirat ala maidani. Haka wannan taurarin da aflak ɗinnan duk taurari na sama gabaki ɗayansu su ma gabaki ɗaya za a watso su a tsuntsunko su daga sama. Kuma dama wancan lokacin mun faɗa cewa tauraruwa ɗaya magana ta linka abin da yake ƙasa wajen su sama da ɗari uku, tauraruwa ɗaya. To haka yanda aka za a ɓaɓɓallo su kamar yanda kake ɓallo murjani ko wata sarƙa wadda aka sarƙaƙe haka ka fizge ta, yanzu kamar nan in zo da sharbi ƙato haka wanda aka ko murjani wanda aka ɗaɗɗaure aka sa ko lu'ulu da aka ɗaɗɗaure, kawai zo in tsinka zaran ya ƙwaya ƙwayarsa zai gama so kaga zai watsa akan wannan kasa. To shine yake sai aka bada, sai Allah ya bada, sai malam ya bada misali, to haka wannan taurarin za a dinko su su fashe su watsi a ban kasa. To kaga shi ma nan babban tashin hankali ne da dan adam zai gani. Domin irin wannan girman yansu da wutar da suke dauka da su da girmansu, kaga suna tsunkowa, suna dagargajewa, suna watsewa a ban kasa. To duk wannan ahwali yawmul qiyama, duk abin da zai faru ne ranar tashin alkiyama. Wace wa kaza sama'u, haka ma sama. Kaga an ba a hankali, an samu rana da wata an gama da su, mutane suna kallo, an zo taurari an watsa su, su ma sun tafi. Wa kaza sama'u tushaqqu shaqqan zahiran wa tamuru aidan ayyuma maurani, ita ma haka sama za ta kakkece, inda kakkece ta rinka tafiya, tafiya na ban al'ajabi, haka za ta kakkece ta yayyage ta watsu. Kaga kamar ana tafiyar da ita. Wa tasiru ba'da al-inshiqaqi kamithli hadha al-muhli aw taku wardatan kadduhani, gabaki ɗaya bayan ƙasar ta kacce, saman ta kacce, bayan Allah maɗaukakin sarki ya dagargaza ta, ya kacce ta, to sai ta zamanto kai ka ce wata zaɓaɓɓakakkiyar dalma ce, kamar irin ka ɗauko zinariya ko azurfa ko ƙarfe ka sanya shi a cikin wuta ya zaɓaɓɓaka, sannan kuma ya zama ruwa. Yanzu in ka ɗauko zinariya ko ka ɗauko azurfa ka sanya shi cikin wutar zigazigi, ana sanya shi zai zama ruwa. To haka sama za ta zama talmuhli autaku, ko ta zama wardatan kadihan, ko ta zama kai ka ce wani warda ne, flower ce wadda take jajajir. Shi yasa Allah ce wan shaqqati sama'u, ko kana wardatan kadihan, to haka sama za ta kasance ita ma. Duk wannan Ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗa mana ne don mu ga abubuwan da za su faru ranar tashin alkiyama. Waɗannan manyan abubuwan su ne za su kasance ranar tashin alkiyama. Ibn al-Qayyim yace wal arshu wal kursiyyu la yufnihima aidan wa innahuma la makhluqan. Anan wannan, a wannan juzu'in na wannan, Imam Ibn al-Qayyim ya zo da raddi akan Jahmiyya wal Mu'attala, wanda suke riya cewa dukkan wani abun halitta da Allah ya halitta zai zama babu gabaki daya. To sai yace wal arshu wal kursiyyu la yufnihima, al arshi da kursiyyu Ubangiji madaukakin sarki ba zai tafiyar da su ba. Kuma wa innahuma la makhluqani, lalle su halittar su aka yi, Allah madaukakin sarki ya halicce su kuma zai bar su. Kaga wannan yana nuna baqa'ul arshi wal kursi. Ibn al-Qayyim yana tabbatar mana a arshi da al-kursi Allah madaukakin sarki zai bar su, ba za su, ba zai tafiyar da su ba. Kuma halittar su yayi khalaqal arsha wal kursi, shi yasa ya ƙara raddi cewa shi wannan arshi din wa innahuma la makhluqani, domin su wa'ancan akwai daga cikin Jahmiyya da wasu firat suna gani al'arshi da kusuru su ma azaliyi, azaliyi ne su ma, tun fil azal suke ba lokacin da aka halicce su. Duk kuma an ka kula lokacin da suke karo da Alkur'ani da aya, mutum yana karo ne ƙoƙarin ya ce ya tsarkake Ubangiji, ko ƙoƙarin wata abubuwan da bid'ar da bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Alkur'ani bai koyar da shi ba. Duk yanda kai ƙoƙari ka tsarkake Ubangiji ka nuna abin da ga yanda yake, ga yanda yake, ga abin da zai faru, amma nassoshi ba su goyi bayan ka ba, to babu dalilin yin wannan. da haka anan ibnu al-qayyim yana tabbatar mana da al-arshi da al-kursiyu huma min jumlatil makhluqat allati khalaqaha Allah wa afqaha bi qudratihi, suna daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta kuma ya bar su da kudiransa. Sai wal huru la tafni kaza jannatun al-ma'wa wa ma fiha min al-wulidani, domin su ma suna akwai kaga jahannama suna ganin cewa a yanzu nan magana da muke ba aljanna ba wuta, duk wannan yaran da suke yawo wulidanul mukhalladun da dukkan wata dubabu su da hurul ain na gidan aljanna dubabu su, wato ita kanta aljanna ba a samar da ita ba sai lokacin da aka yi bukatuwar shigarta da wuta Allah madaukakin sarki zai samar da ita. To shine ibn al-qayyim nake musu raddi wal huru hurul ain kenan, wa inna hurul ain za ta tabbata la tafi bazata baza'a ko lokacin da za a shafar da ku kullu man alaiha fad to huru suna ne. Kazalika jannatul ma'awa, ita kanta aljanna ma'awa makomar muminai tana nan, wa ma fiha min al-wulidani da duk abin da yake cikin ta na ni'ima, sai kawo misalin ni'ima guda daya yaran nan da suke tawafi a cikin aljanna ya tufu alaihim wulidani, to su waɗannan duk suna nan shi lokacin da za a yi busa kawan to al-hur ba za su gushe ba, ba za a maida su adam ba, ba za a yi fana'in su ba, haka kursi haka al-arshi haka aljanna da duk abin da yake cikin ta. Kaga wannan abiyat baitocin raddi ne alal jahannamiyya suma wanda suka riya cewa kamar yadda na faɗa aljanna da wuta duk za a tafiyar da su, kuma wannan ya saba ma Allah ya saba ma nassoshi da suka tabbata. Waɗannan aqida ahlus sunna wal jama'a gabaki ɗaya sun tafi da cewa al-arshi da kursiyu da aljanna da wuta ubangiji madaukakin sarki zai tabbatar da su ya bar su don kudirarsa da iradarsa, haka zai tafi gabaki ɗaya ubangiji madaukakin sarki ya bar su. ولأجل هذا قال جهم إنها أدم ولم تخلق إلا ذا الآن. ولأجل هذا دنهك جهم جهم يفتع إنها أدم إذا كانت باب الجنة دخول الإنجا جاء أبن ليك تكنت دوتا باب لم تخلق بأهل الشيسبة إلى ذا الآن هل إذوا يمتون wato anan zaka fahimta duk lokacin da kake karanta shirak da aka yi a baya wato kungiyoyi a cikin addinin musulunci da aka yi da baya a baya abinda zai tabbatar maka da cewa an yi ruɗin da aka yi a baya fi na yanzu, saboda masu ilimin wanda suka kawo ruɗin a baya suna da ilimi sosai na falasifa na menene na menene, kisa zaka ga anada suna fitowa ma ayi muqabala da su da mubahara, saboda su suna ana fitowa ayi muqabala da su saboda suna ganin abinda suke daidai ne, kuma suna da dalilai na hankali, kuma suna da tawili na ayoyin alqur'ani, wata muqabala sai ayi sati wata ana yin ta. Amma yanzu mutum zaka ga ya cika baki akan ra'ayinsa in kace fito a zauna bai fitowa, saboda shi kansa ya san ta dalili yake. Tukwa na dafa wanda suke da wannan firak da muke in kana karantawa da gaske suke za su zauna da kowa, aka ga su ibnu Abu Hanifa su Imam Shafi'i su manyan manyan malamai Imam Ghazali ibnu Taymiya muqabalolin da suka yi hakalin sa ba suna tsayawa, wasu abubuwan ma wasu nukasin wasu abubuwa sai dai ma a jingine a yi tawakkuf, ni ma na yi tawakkuf kai ma ka yi tawakkuf a tafi wata matsala. Saboda a lokacin ba son zuciya, ba neman kuɗi, ba neman shahara, abinda bincike da karatu da menene ya bayar shi zaka ga ana fitowa da shi kuma ana rubuce-rubuce akai. Amma ne yanzu fa duwani wasu da yawa surutu ne kawai za a yi surutu a yi duk abinda aka yi amma in ka ce a zo a zauna to kuma ba zai yi ba kuma sai a ɗaure gindi a ce fitina ne a ce menene ka a zauna ka a yi menene musamman ma in babu wata gwamnati cikakke da za ta kirtasa a zo a tsaya duk da ana irin da irin mutuntuka da sauransu irinsu da suke zuwa da irin waɗannan abubuwan da in wahadatul wujud da mulhidin da menene abu ne mai sauƙi malamai su zo su zauna wannan saboda ai ba magana faɗa ba ne ba magana tashin hankali ne wani abu ne aka ce wannan shi ne addinin da Allah ya zo da shi ni na ce ba shi ba ne ba ashe ba rigima nake ni da kai ba yanzu ina rigima akan dalili ko me za a ce in an hada muqabala wai ayi fada ayi tashin hankali aka san daga jin wannan ka san kawai shirme ne da rashin fahimta ba addinin musulunci ni akan ra'ayin da na fahimta da shi a addini zan zauna da kowa saboda kamar yadda Imam Shafi'i ya fada shine duk ra'ayin da nake kai nake fada ina gani yace mafi rinjaye a yaqini na gaskiya ne zai iya zama kuma ba gaskiya ba duk ra'ayin da abokin wanda ba ni ba ya fada Imam Shafi'i mafi rinjaye ba gaskiya bane ba zai iya zama kuma gaskiya wato ba wannan abu ne ba na taimakon kaina ko taimakon kungiyata ko taimakon fari firkata ko jama'ar da suke bi na wani abu ne na taimakon mutane addini ni wataƙila ban fahimta ba kai ka fahimta ko kai ba ka fahimta ba ni na fahimta to me kawo tashin hankali wai ka a hada za a yi rigima kai ne kake ƙaryata mutane kake ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kake zagin al'umma to sai aka ce a zo a zauna kuma sai ka ruga kotu ko kuma wani ya buɗe baki ya ce wanda zai alƙalanci sai dai an kawo kiristoci ba su ne basu ba za su ce nan daidai ne ba sai ka je ka ɗauko ɗan uwanka na ɓoye to yanzu na zo na ajiye kirista rabaran ya mana bayani ya mana hukunci na jawo larabci yanzu matsalar sai ma an fassara mishi da turanci ko abin da nake magana ma bai san ma me nake magana ba a kai wato idan muka maida addini ya zama wani al'adar gidanmu da asabiya to shi dai ake shiga wannan amma muka maida addini na Allah ne ne ma nake in fahimci gaskiya ne ma kake ka fahimci gaskiya almuhim mu shiga aljanna ni da kai gabaki ɗaya shine nasararmu to ya zan fahimtar da kai in jawo ka sai ka saki zuciyarka sai mu zo mu zauna ai da da farko haka akai farkon fitowar jama'atu zalikal bid'a wai ka mutu sunna ai duk garin da aka je anan garin muqabala no akai da yawa ai mai yanzu sai a ce wai fitina ai gwamnati ba za ta iya hadawa ba ai an hada za a tashin hankali to me na fada ka zo ka zauna ka fadi hujjojin da an kawo ma dalilai ko mutanen da kake magana da su ba mutanen da magari ne da in kai magana ba za su gane ba wani duk kurin da yake in ya zo aka ce a yi maganar ilimin ma zai iya yi a gaban malaman amma kawai sai mutum ya tare a ɗan ɗakinsa a ƴan laburarinsa ya sa wannan kyamarar ya yi kawa mutane ɓarna kuma an ce fito a zauna da mutane kuma ya ƙi ka ga wannan kwata-kwata rashin adalci duk abin da na ce addini ne ni abin da nake gani ba kayan gidanmu ba ne ba dangin gidanmu yau ina zo kullum ina faɗa yau ina zo ina faɗa ina cewa ai ina da kamfani a Dakata ina da gaban kamfani a kan shekara ina da gona a waje ta zaɓe wannan duk wa zai tanka ma har ka kace da gidanku babana ya mutu ya bar kaza ya ce masha Allah sai sai ka tashi ka tafi amma in ka zo ka ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ba fa ta gidanku ba ce ba ba harkar gidanku ba ne ba yanzu harkar musulunci ne da Allah da manzansa da ka ya kamata ka fito a zauna da kai mai dalilin faɗa haka kuma cikin kwanciyar hankali ba faɗa in an kada ka ce to na fahimta kenan wannan ya nuna dan Allah kake yi. An yi kullum ina faɗa muna ɗalibai a Sudan, an yi muƙabala a tsakanin Salafiyya da Ansaru Sunna. Yan Ansaru Sunna kamar Izala da waɗannan yaran da suke fitowa jam'iyyar Kitabu wa Sunna ko Salafiyya ko ƴan madrasa, an yi muƙabala. Dr. Salah yana wakiltar su, Muhammad Al-Amin Ismail yana wakiltar Ansaru Sunna, dai an cika an zo an yi abubuwa aka bi topic topic din. Nan take za ka ji ana cewa to na sauka daga wannan ra'ayi. Mutane sun fi 10,000 fili ne taital aka ɗauka aka hau wani sama don majigi majigi ma aka buɗe a waje aka zo ana tattauna. Nan da nan za ka ji mutum ya ce na saki wannan ra'ayi, hujjoji sun tabbata a gaya. Wani a ce a'a to bari a zo a tambayi manyan malamai. Lokacin Bini Baz yana nan, Usaimin yana nan, don su ma suna kallo layi, in aka yi kisin kisin sai a tambaye su. To menene kaza menene kaza, sai ana ganin su a sasha. Me sasha da Hausa? A screen ko? Ana ganin su a screen ba su nan. Kana da su yi bayani sai a ce to an mutu. Wato haka ya kamata dan Allah mu rinka fahimta a cikin. Domin so nake in mutu in shiga aljanna, so nake in mutu a ce abinda nake yin gaskiya ne. Haka babu wani tada jijiyo wuya, babu wani cewa kaza da kaza, ka zo kawai ba wani zagi. A sa wa mutum suna tattiɓuri, a sa wannan kanu, wannan karuwar kwandila, wannan kanuka, wai duk a musulunci ake wannan magana, wai wannan duk malaman musulunci. Kuma wannan, kuma in ka ce su fito ‘yan ƙur'ani da menene da ‘yan Shi'a da basu fitowa a yi muƙabala. Da mulhidin ɗin nan wanda suke cewa wannan Allah ne, wannan menene, basu fitowa fa. Ya kamata su fito a yi muƙabala. Ya ce wal anbiya'u fa innahum tahta sara ajsamuhum ufizat min ad-didani. Ya ce wal anbiya'u su kuma annabawa fa innahum tahta sara, sun mutu suna ƙasa. Wato annabawan Allah gabaki ɗin su tsira su an binne su a ƙasa. Sun mutu ne a rayuwar duniya. Ba rayuwa suke ba rayuyyu bane ba a duniya, yanda za su ci gaba da ibada, ci gaba da ibada da kira. Amma ajsamuhum hufizat min ad-didani, wannan shine shahidul asasi fil anbiya. Domin Ibn al-Qayyim yana tabbatar mana da kudirar Allah da ikon Allah ya kiyaye jikunan annabawa a kaburburansu, su ba za su narke ba kamar sauran mutane. Kuma tsutsotsi da ƙwarika ba za su fi gangar jikinsu ba. Duk annabawan Allah, Allah madaukakin sarki ya kiyashe su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. Yanzu da za ka ɗauko gawar dukkan annabawan da suka rasu, za ka gan su gashi ɗaya daga jikinsu bai sille ba, kamar yadda lokacin da aka musu wanka aka binne shi. Kuma ba abin da ya ci namansu. Ba abin da ya ci namansu. Malil bila, biluhumuhum wa jisumihim. Ai, babu yanda jikinsu ɗin nan bai tahallule bai yi fana'i. Wato abin da yake nufi, babu wani ƙasa ko tsutsa ko wani ƙwaro da ya isa ci jikunansu. Jikunansu da namansu da jikunansu ga baki ɗaya ba su bi ƙasa ba. Abadan har abada wa hum tahta turabi yadani. Alhali suna ƙarƙashin ƙasa. Amma har abada Allah zai ci gaba da kiyaye su. Za su wanzu. Tahta turabi yadani, wasu malamai suka fassara har abada jikinsu zai tabbata kamar yadda yake ba zai canza ba. Wannan ita ce rayuwar barzahu wadda take ɗanta daga annabawa, ba daidai take da rayuwar mu ta duniya ba. kuma rayuwar su da za su yi su annabawa rayuwar su ta barzaku tafi rayuwar shahidai wanda zai zo yi magana rayuwar shahidai sannan kuma a zo rayuwar mu'minai wato rayuwar da za a yi bayan mutuwa a kabari akwai rayuwar mursalai da annabawa akwai rayuwar shahidai na al'umma akwai ruwayar kuma rayuwar mu'minai waliyai shahidai salihai waliyai akwai kuma rayuwar kwaman musulmi dai inda kar aka kama ni yafi da kar na tsira yafi da kar aka kama ni to kuma sai ka zo kuma rayuwar mutane sai ka zo rayuwar kafirai to haka ita kanta rayuwar yanzu ya tabbatar mana cikakken rayuwa su annabawa za su ba abinda zai shafi jikin annabawa to haka wataƙila za ka iya taso bayan Allah na gari su ma ka ga jikinsu ba abinda ya shafe su to amma yanda su annabawa suke ransu da jikinsu da menene duk daɗin da suke ci da ni'imar aljanna da suke samu kamar suna rayayyu ne suke ci kamar suna rayayyu ne a cikinsu su kuma shahidai zai zo mana bayani su kuma rayukansu da aka ɗauke da ni'imar su kuma tsuntsaye aka maida su suke tafiya gidan aljanna suna ci tsuntsaye kamar tsuntsaye ko kaga ma'anar amdi wannan anan muna tabbatar da aqida ahlus sunna ita ce annabawa sun mutu an binne su sannan karanci da Allah madaukakin sarki ya musu cewa dukkunansu ƙasa ba za ta ci ba sannan tsutsotsi da ƙwarika ba za su jikin su ba jikin su yana nan a cikin kabarurarsu kamar yanda suka mutu za su yi rayuwar barzakhiya duk da yake su hukuncin sun mutu ne dangane da duniya yanda ba za a ɗora musu wani ibada ba sai dai rayukansu yana wajen Ubangiji a'alal illiyin Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan rayuka wannan annaba ce ko sai zo kuma mutane wa kaza azbud zahri mun riga mun faɗa azbud zahri din duk gabaki ɗaya sauran mutane wanda ba annabawa ba ai ƙasa za ta cinye jikinsu tsutsotsi da abubuwa za ta cinye jikinsu ka mutu tsutsa ta sharɓa menene dukkan wannan ƙalƙalen da muke da wannan abubuwan da muke kowa kwana nawa za ka yi a kabari ka canza yanzu ka ɗauke annabawa za mu zo shahidai to wannan ya zo magana gama garin mutane shi yasa ya ce azbud zahri la yafdi bila minhu turkab bala minhu turakkabu khilqatal insani ya ce haka za azbud zahri wani ƙashi a bayan ɗan adam wanda ake kiransa azbud zahri ko azbud zambi anan zanabi anan ba yake ɗan ƙarin ƙarƙashi tsakanin kwankwaso da ƙugu a nan ƙashin yake to shi ma wannan ƙasa ba za ta ci shi ba shi ne malam ya ce daga cikinsa ne turakkabu khilqatal insani za a dawo a ƙara halittar ɗan adam wannan azubin zambi ɗin zanabi ɗin ƙasa in ta cinye komai a kabari komai ya ƙare duk jikinka komai da komai zai zama ƙasa wani ya zama ƙwarangwal wani ya zama ƙasa babu komai ma ba za ka ganshi ba to shi wannan ƙashin ƙasa ba za ka ci shi ba Ibn al-Qayyim yake tabbatar mana kamar yadda hadisai ingantacce suka tabbata Allah madaukakin sarki zai kiyaye da ƙudurarsa wannan ƙashin da an tashi alƙiyama ƙashin ne zai fito kamar yadda muka faɗa a baya sannan duk tsoka da ƙasusuwa da menene su so su ɗauki place ɗin su hannu ya zo ƙafa ta zo kai ya zo bayan ka yi ƙwarangwal ɗinka ya fito sannan namun muka da jijiyoyi da abubuwa fata ta zo sai mutum ya tashi wato daga nan ne asalin kaiwa na din daga wannan kashin za a tanar da kai kamar yanda kake yanzu a duniya kada anan a bayan ibnu qayyim ya nuna mana cewa jukkunan annabawa ba za su ci ba za su kasa ba za ta ci su ba haka kokoki da dukkan wani abubuwa amma sauran mutane gama gari zaka ga cewa abinda kasa ba za ta ci ba a jikin su shine wannan kashin din da yake bayan su duk wannan in ka bi Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin alqur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yi bayani to duk su ne ibnu qayyim yake daukowa kuma ke rera waka dan haka duk wani abubuwa da za a yi a duniya mutum zai rinka tuna waɗannan abubuwan ya za ka koma ma wani ƙyalƙyalanka da wani menene ɗinka da wani menene yau a sa ka a kabari zuwa sati ɗaya a da za a je ana buɗewa za a ga yadda kake tsoni yadda kake tsani yadda kake lalacewa yadda kake zagwanyewa yadda za ka kumbura dam ka zo kai bindiga ka fashe duk wani ƙyalƙyali da duk wani abubuwa ya ƙare kuma kana wani ɗan rami duk a nan za ka gama kuma ba wanda ya san me ake yi ɗan uwanka ma su zo kan kabarin amma ba su san me kake ji ba a cikin kabarin duk wani a tanadi sai da AC nan a kunna nan a buɗe insa ventilation duk an gama ne shi ka gama din nan da muke ta wani ventilation AC da menene duk kawai waje muka samu maka je ba ta kofar ventilation da za a buɗe ma ventilation ɗinka kawai ayyukan ka na alhairi shi ne ko AC ka da ventilation kana so ka samu ɗaki lafiyayye da shimfiɗu da abokin hira da AC da komai da komai wannan ayyukan alhairi da kaga ana yi yau da gobe su ne in fadawa saban Allah da shirka da bid'a da mulhidanci da yi da mutane da sata kudin mutane da cin haƙƙin mutane da albushi da rankuwar ƙarya da biyu duk waɗannan su ne suke tattaruwa zanewa bala'i su tattoshe ma ƙofofinka na kabari sai kana ganin lokacin da kake yi kamar kana jin daɗi yanzu kake yi ka samu wata harka ta cuta ta yi bum to baka san ba kawai tattoshe ƙofofin kabarin ka kake ta yi wannan ventilation ɗin da AC nan da daɗin da za ka fi na shekara dubunnai su ne yanzu kake bi duka na giggirbewa ba ma mutum ya san cewa yana karanta irin wannan ga yanda ba halin da za mu koma da inda za mu tsinci kanmu to dole mutum ya yi taka tsantsan ya bi a hankali sai ka ga Allah madaukakin sarki ya ji kanmu da rahamarsa da jin ƙansa sa'an mu babbar sa'an mu a lahira shine an je ba haka aka ce ba wanda bai da sako ko kaɗan zai shiga aljannan a'a wanda sakonsa bai kai ayyukan kirki ba to duk wanda aka lissafa ma in kai aikin kirki a ce yayi aikin kirki kusa mishi goma yayi aikin banza mala'iku su ce ya rabbi yayi sako Allah ya ce ku jira ko zai tuba ya sake yi kujera zai tuba sai an yi goma to goma ana faɗa Allah ta nan a ce ku rubuta mishi ɗaya to har aka je kuma aka yi calculation accumulate ɗin waɗannan abubuwa aka ga CGPA ɗinka ya kasa 1% to ai ka ga bala'i ya yi bala'i an haɗa waɗannan sadda kai laifi goma aka rubuta maka ɗaya sadda kai abin kirki ɗaya aka rubuta ma goma to kaga ai an baka damar da ba kuma yanda za ka yi yasa innal hasanati yudhibna as-sayyi'at kullum mutum ya rinka ayyukan kirki sadaka kyauta nafila kame baki karanta magana mutum yayi kokari yana samawa kansa wani lokaci da zai karanta ma bayani. In ka dauki Qur'anin ka kana ta karanta a masallaci magariba zuwa isha'i bayan isha'i za ka karanta kanta bayani domin duk bala'i a bayani yake. Me kake furtawa? Dan Adam abin da ake so da bane. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuffa alaika haza. Ka san aita kan ka sharhi. Ba komai bane sai ka je an mai da bayani. Ba hira ba kullun a zauna majalisa a saki zance. Baka da wata majalisar hira. To karanta malamai da yawa bayan Allah na gani da aka ce me ya tsirar da ku suka ce karanta zance ke tsirar da mu a wajen Allah. Na yi shi kenan. Shi yasa duk abin da aka tambaye su ma ko Allah za su bayar ba wani dogon bayani. Ya aka yi jiya alhamdulillah. To da kuka je wajen nan me ya faru an ce ka wallahi dai alhamdulillah barakallah alhamdulillah. Wato sun takaita maganganu yana sa mutum ayyukansa na kirki su rinka lulluwa da kuma duk inda ya ga aikin alkhairi ya mutum ya aikata shi. In dai kana da iko ayyukan alkhairin kuma da suka fi buhaɗi wanda suka fi rumo su ne ayyukan alkhairi da za su kai ga wani. Sun fi rumo ka juya maƙotanka ta ga suwa a halin nan da ake ciki na yunwa na tsanani kana taimakon mutane kana taimakon ɗan uwanka na gidajen aure ƙannanka da yayyanka na gidajen aure kana sanin halin da suke ciki ƙanwarka uwa ɗaya uba ɗaya ƙanwarka uba ɗaya yarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya a wani hali take ciki kana kai mata ɗauki kana duk wannan ayyukan marayu miskinai taimaka wanda babu sasanta mutane fitar da mutane daga cikin matsala ba sa su ba wannan su ne ayyuka masu baɗi su wannan ba da su ake haƙuri yayin da aka cutar da kai afuwa yayin da aka taka ma aka zubar ma daga mutane kafa da ba su uzuri waɗannan su ne ayyukan bayan Allah da suka yi fice da su a wajen Allah subhanahu wata'ala. Dole sai ka zama mai haƙuri da matanka, mai haƙuri da ƴaƴanka, mai haƙuri da maƙotanka, da wanda kuke aiki da su da kasuwa. Allah zai jarrabe ka da baƙaƙen mutane masu baƙar zuciya masu hasada. To ka ɗauke su wannan hanyar samun ladanka ne. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'min allati yukhaliqu al-ashrar. Mu'minin wanda yake cakuɗe tsaniya da mafi sharrin mutane da mabarnatan mutane fa yasbiru ala azaw ya haƙuri da cutarwarsu da ɗaga ƙafarsu baya faɗa da mutane ba a kuka da su duk yadda ake cutarwa to wannan shine mafi alkhairi shine mafi ɗaukaka a wajen Allah. Irin wannan shi yake tara mana lada har mu kai inda za mu tsira Allah ka tsirar da mu. Allah madaukakin sarki ka iya mana da iyawa. To idan muka zo insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi wa kazalika al-arwaha. Ko? Ai za mu samu sati mai zuwa kafin sallah ko? Inda yau nawa ga wata? 27. 28. To za mu samu insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu dada, abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Kuma sai mu fara tunani inda mun zo ƙarshen wannan littafin. Sai da mu da ƴan uwa mu fara tunanin wanne ya kamata mu sa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.